Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 4 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji yadda wasu kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Niger ke kokarin ganin an daina kyamar mutanen da ke da duk wata lalura. Kamar kowace ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin da rashin tayi. Baban gidan Jibrin na tafa da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. To amma da farko sai Muhammad Hafiz Baballe ya gaya mana halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. A yau Litinin, Amurka za ta bude sabon ofishin jakadancinta dake birnin Kudus, inda ta ce za ta haɗe ɗaukacin ayyukan diflomasiyanta a sabon ofishin jakadancin. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Lahadi ta ce matakin baya nufin Amurka za ta sauya manufofinta bane a birnin Kudus ko yankin yammacin gabar kogin Jordan ko na zirin Gaza. Sanarwar da ta kara da cewa matakin kokari ne na inganta ayyukan diflomasiyan Amurka da aikace-aikacen a yankin. Su dai Palestina suna adawa da wannan mataki na Amurka domin a cewarsu ɗauke ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus na nuni da cewa Kudus ya zama babban birnin Isra'ila. Farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan IS wanda suka ayyana a matsayin daularsu a Siriya ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shi ne dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya, kamar yadda mai magana da yawun gamaryar Dakarun ta SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafin Twitter. Sai dai bai bayyana matakan da suka ɗauka ba domin ganin an fitar da fararen hula daga Bakhus ta hanyar da ba za su cutu ba, amma dai yayi gargaɗin cewa jinkirin da aka samu ba zai ɗauki dogon lokaci ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce matakin da Democrats suka ɗauka na yin tambayoyi ga tsohon lauyansa Michael Cohen yayin da ya yi tafiya zuwa ƙasashen waje ka iya zama dalilin da ya sa tattaunawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ba ta yi nasara ba. Trump ya aika da saƙon Twitter jiya da daddare yana cewa a ce 'yan Democrats suna yi wa mutumin da ya kasance makareci ɗan damfara tambayoyi a bainar jama'a daidai lokacin da muke gudanar da taro mai muhimmanci akan makamai masu linzami tare da Koriya ta Arewa, watakila wani ci baya ne sosai a siyasar Amurka da kuma watakila ya taimaka wajen rashin nasarar tattaunawar. Shugaban Amurka na magana ne akan hukuncin da ya yanke na baro Hanoi ba tare da an kulla wata yarjejeniya ba tare da Kim akan burin Koriya ta Arewa na mallakar makaman nukiliya. A wani bangaren na daban, jaridar Wall Street Journal ta rawaito jiya Lahadi cewa Amurka da China sun kusa kulle yarjejeniyar cinikayya wacce za ta iya kawo ƙarshen takaddamar kasuwanci da bangarorin biyu ke ta yi tun a bara. Naɗaɗɗen shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya faɗa jiya Lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan Afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba, yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan aniyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. Shugaban kwamitin yakin neman zaɓen Bouteflika Abdulgani Zalani ya ce shugaban zai sake kira a yi wani sabon zaɓe a cikin shekara ɗaya idan ya lashe zaɓen a karo na biyar. A wani jawabi da ya yi a gidan talabijin bayan da ya miƙa takardun shugaban ɗan shekara 82 da haihuwa da suka tabbatar da aniyarsa ta shiga zaben da za a yi a watan Afrilu. A jiya Lahadi an ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙasar ta Algeria yayin da Bouteflika ke fuskantar ƙarewar wa'adi da aka ɗiba na aniyar na ayyana shirinsa na tsayawa takara a hukumance. Wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin za su zafafa binciken da ake yi kan alakar shugaban Amurka Donald Trump da Rasha a lokacin zaben shugaban kasar na 2016. Shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadler ya faɗa wa gidan talabijin na ABC cewa a yau litinin kwamitin su zai tura buƙatarsa ta neman wasu takardu daga wasu mutane 60 don a fara binciken saboda a nuna wa Amurkawa irin yadda aka yi karantsaye ga shari'a da almundahana da kuma amfani da ƙarfin iko ba bisa ƙa'ida ba. Ya ce buƙatar tasu za ta tura ta ne zuwa ga jami'ai da ke fadar White House da kuma ma'aikatar shari'a tare da babban ɗan Trump Donald Trump Jr. da Alan Weisberg, wato mai kula da harkokin kuɗaɗe na hada-hadar kasuwancin Trump.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda a wani yunkuri na kawo ƙarshen ƙyama ko raina duk masu fama da lalura. Wata ƙungiya mai suna Idea mai ƙoƙarin kare kutare da sauran masu lalura ta shirya wani taro a birnin Ƙwanni don waye ma jama'a kai kan muhimmancin daina raina irin waɗannan mutanen. Daga birnin Ƙwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Wata ƙungiya ce mai suna Aida a Faransance Integration d'Unité Économique en Avant, kina a cuɗanya a cikin daraja da tattalin arziki zuwa gaba. Ƙungiyar mai zaman kanta na ƙoƙarin kyautata rayuwar masu fama ne da cutar kuturta a jamhuriyar Niger. Shine yasa ta shirya wani taron lilwanta rayuwar masu fama da wannan cutar a garin birnin Ƙwanni, kamar yanda Ibrahim Abdu ilin kungiyar ya mini karin bayani.
Mu da yake kungiya ce mai zaman kanmu hidda rana wadda za mu zuwa tare da jama'an nan mai murna mai farin ciki saboda mutanen nan kada su san da cewa su kadai suke kamar suna ware, amma su san da cewa akwai wasu mutane waɗanda suke nan suna tallafa musu. Sunan kungiya ta mu ita da Idea Niger ake ce mata. Manhotta musamman ko kowa ne da wannan cuta ko wariya wadda ake ma waɗanda suka riga suka fama da cuta kuturta. Muna waye musu kai cikin halaye waɗanda suke ciki na kunci, kenan su san da ciwo ne kamar kowane ciwo, kuma bai kamata su ware kansu su da kansu bancin wariya wadda duniya take musu dangance da ciwon da Allah ya sanya musu. Su ma suna kokari su ware kansu, kenan shi yasa muke yin wannan. Muna kusato su don su san da cewa shi wannan ciwo kamar yadda nasara yake hodi sai fa in fatality ciwo ne kamar kowane ciwo. Sannan abin da ya shafi ayyuka kamar in na dauka musamman nan da muke yankin Ƙwanni, akwai ayyuka na tattalin arziki kamar misali muna dan ba su wasu ƴan kuɗaɗe suna yin kasuwanci, lalle muna sa su mai da kuɗaɗen nan, amma suna iya tabbatar muku da cewa ba kuɗi da ruwa muke yi, abinda muka baka shine kadai kake mai dawa. Shi ma saboda mutanen suna da yawa, in muka amsa ga waɗanga mu mai da mu waɗanga. Sannan akwai waɗanda muke yi magini na gidaje da salangun ne a nan wannan yankin mun riga mun yi kuma muna cike yin shi.
Su dai masu fama da cutar kuturta sun kai adadin 365 a jihar Tawa a jamhuriyar Niger tun wata kididdiga da kungiyar ta yi shekaru 2 da suka gabata. Adadin da ke iya karuwa ko ragewa a halin yanzu, ko da yake abinda ke cima masu fama da wannan cutar ta kuturta tuwo a ƙarya shine irin kyamar da waɗansu daga cikin al'umma ke nuna musu. Abinda ya sama na tambayi waɗansu daga cikinsu ko yaya suke ji da irin kyamar da ake nuna musu a wani lokaci. Musoma da Halima na Yusa ce rasa.
Saboda suka kyamarsu, saboda sun gane su ba ɗaya da su, shine yasa suka kyamarsu. Don saboda Allah ya hisce su da cikin irin nasu, sai su ce ba su zama tare da su. Don wani in shina da irin wannan ciwo bai tsaftata jiki, shina barin jiki ne da kazamta. An gane shi shina tai shina wari, dole na za a gudu.
Wannan kyama ai yanzu masu kyama da kadan na daga kyama. Wannan daga kyama kadan ne na ga kyama, sai masu kyama din kowa gane. Kowa gane gaskiya gaskiya ta. Komi ina gani.
A jamhuriyar Niger gwamnati na baiwa masu wannan cutar ta kuturta magunguna kyauta a dukkan asibitotin fadin kasar a birane da karkara. Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To a gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. Sheka, daga Nijar bari mu dawo Najeriya, inda Mahmud Ibrahim Kwari ke tafa da shirin da rashin tayi.
Amma ba bi sa shashan ce ba, kana ba bi sa sakar ce ba, kudi a kashe ta hanya mai kyau.
Masu saurare, assalamu alaikum. A cikin shirin za mu ji abubuwan da kungiyoyin 'yan kasuwa da na masu masana'antu ke muradin gani daga sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, ɗauke da ragamar shirin. Masu saurare, yau shirin da rashin tayi zai mai da hankali ne akan abubuwan da 'yan kasuwa da na masu masana'antu a Najeriya ke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa a watan Mayu mai zuwa, bayan da ya yi galaba a zaben da ya gudana a ƙasa da makonni biyu da suka gabata. Kungiyar masu masana'antu ta Najeriya, wato MAN, na cikin jerin kungiyoyin da ke taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa tare da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Baya ga cinikayyar kayayyakin da kamfanonin 'ya'yan kungiyar ke sarrafawa, haka zalika kamfanonin na zaman babban ginshikin samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan Najeriya. Alhaji Sani Hussein Sale, Birnin Kudu, shi ne shugaban kungiyar ta masu masana'antu a Najeriya reshen jihar Kano.
An yi zaɓe, an gama lafiya, kamar yadda kowa yake ta addu'a kai ta fata. A yi zaɓe cikin lafiya, cikin kwanciyar hankali, a gama cikin kwanciyar hankali. To abinda zan fara cewa shine wannan nasara ba wai ta Muhammadu Buhari bace, zan sanar shugaban ƙasa, nasara ce ta mu gaba ɗaya. Saboda musamman mu a bangare da shafi masana'antu, ba abinda yake bukata kamar abinda ake cewa stability, wato a samu ci gaba da al'amura. Saboda idan ka samu canjin daidaituwa, idan ka samu canjin gwamnati, yawanci sai kaga an samu duk irin niyyar take da gwamnati mai shugowa take da shi, sai kaga sai an samu tsaiko na abubuwa da yawa. To kaga wannan gwamnati ta shigo yanzu, muna tunanin za ta tsaya ta duba da basira ta ga me ya kamata ta yi akan abubuwan ta fara, wanne ne ta fara wanda yake daidai, ta ci gaba da yi, ta dora akan wanda take ganin ba ta daidai ba a nan a baya, dan ta ga kuma yanda za ta dora dan a samu ci gaba.
To ku menene babban burin ku a wurin gwamnatin misali?
To alhamdulillahi, babban burin masu masana'antu a arewa, wato magana da ake ta infrastructure nan sun hada da a ce wutar lantarki, a ce titina, sannan da harka kamar rail nan,
line dogo,
kuma issue kamar na teku haka za a kawo janyo ta arewa. To wannan abubuwan dai har za gwamnati ta focusing akan anan da shekara, ta bai dankali anan a cikin wannan shekara hudun ta ga ta kawo wannan su arewa. To ina maka albishir cewar mutane za su yi matukar mamakin yadda za a samu ci gaba da ta bangare da dama, musamman a bangaren masana'antu a wannan bangare namu na arewa.
To tunda ka ambata waɗannan abubuwa, watakila kun yi ganawa ko ɗaya ko biyu da ko dai mukarraban gwamnatin ko waɗanda suke takara da sauransu, watakila ko da a matakin ku na tarayya gaba ɗaya, kun miƙa waɗannan bukatu da ka ambata?
Wannan gaskiya ne a mataki na ƙasa an tura wa shugaban ƙasa bukatunmu da muke da shi musamman na harkar infrastructure. To in ka ce harkar wannan abubuwa kowanne bangare na ƙasar nan akwai damuwarsa wacce ta fi masa yawa. Kamar yanzu ka ga Lagos, in ka ɗauki Lagos za ka tarar su already suna da bangaren jirgi, suna da wanda jirgi ke karawa kamar wata wharf kenan. Yau ba kayan sun yi zo anan suke dauka su kai warehouse
din jirgin ruwa yazo.
Yau jirgin ruwa anan yake
wani sassa na duniya.
Yau anan yake kawo waya na kara kaya a dauke mu kuwa. Kaga sai dauko shi daga nan an yi safarar sa zuwa arewa. Safarar nan da kake gani an yi ne da dama kuma a yanzu gaskiya muna biyan kuɗi makudai akan wannan safara. So in za a tsaya a kalle wannan jirgin harkar jirgin kasar da ya fara, magana ta gaskiya abu ne mai kyau. Ya za a yi a inganta ta jirgin nan ya taso zai iya dauko mana container mu tun daga Lagos ya kawo ta har Kano har Yola har Bauchi har Sokoto. Me kun kun da ake kashewa makudai mai daga Lagos akai zuwa akai container zuwa Maiduguri akan bilion 1.5. Wataƙila jirgin ƙasa ne gaba ɗaya bai fa aka kashe maybe 300,000 ko 400,000 ba kaga an samu sauki. Kuma abin da ake cewa relative security kamar akwai ɗan yanayi ba fargaba sosai jirgin ƙasa ne kamar za a ɗauko a mota ka ɗauko kayanka kana ta tunani ya kayanka zai je ya akai.
Akwai alƙawari ne tsakanin ku da kuke wato sar masu masana'antu a wannan lardi na arewa da ita gwamnati ko kuma da shi shugaba Buhari ko kuma ƙarrabansa da suka nemi yaƙin neman zaɓe a kwanakin da suka shuɗe?
To gaskiya wannan ya daga cikin shi ma ƙalubalen da muke fuskanta. Wato ya kamata a ce akwai dangantaka mai ƙarfi da makarraban gwamnati na tarayya da kuma sassa da suka shafi bangarori wanda suke tafiye-tafiye da kamar tattalin arziki. Yanzu ita masana'anta magana ta gaskiya wato renanta ake kuma sai an zo kusa da kai an gaya za a taimaka maka wajen wannan renunata. To idan kullun za ka ga buƙatar tamu wani lokaci za ka rubuta amma takan yi wahala ma kafin ta je ga kunnan wanda ya kamata ya ɗauki mataki akan irin wannan abubuwa. Yanzu kaman ji ishu na wannan wutar wani abu ne wanda yake muna kisan mummuki a arewa wanda wasu da yawa ba su ne muna ta faɗa gani ake kaman kana faɗa don san ranka ba, amma ba haka ba ne. In ka kalli yadda wutar nan take farashinta da tsakanin Kano yanzu nan Kano ma har ya fi sauki akan farashin da ake da shi a Yola. Wato mu da muke ciki ma a cikin masana'antun yanzu ka tsaya ka rike na kan ma kakka fadi ya fi wahala. To balle duk wanda zai san sana yana so ya kawo ya masana'anta a nan duk inda ya leka aka masa lissafi daya biyu juya zai tafi sa ina mu bangare a kasan nan. To mu kuma muke da matsala ta yawan al'umma, mu muke da matsala ta rashin aikin yi musamman ga matasa. To ya kamata a ce akwai wani synergy tsakanin mu da gwamnati. Yanzu akwai zan iya bada misali a Korungu da muka je wani gwamna ba zan faɗi sunansa ba a ƙasar Kudu muka je ƙasarsa muka yi fact finding
bincike
haka wallahi wannan gwamnan ina gaya maka dabarar da yake duk kusan wata uku sai ya zauna da yau ƙungiyoyin namu da kamfani da wannan sai an zauna da su me ya matsalar ku me yake damun ku ya za a yi me za a yi. To wallahi in kaga cigaban da aka samu a wannan guri kan lokaci cikin shekara uku wallahi za ka mamaki. To amma mu nan sai kaga mun rasa yanda za mu yi ba a kallon abin ta siga cewar ana so a tallafa al'umma gaba idan a samu cigaba a guri tara tsiri tare.
Alhaji Sani Hussaini Birnin Kudu kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya. Suma ƴan kasuwa da ke hada-hadar cinikayyar kayayyakin blouse na da makamancin wannan muradi ga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa nan da watanni biyu masu zuwa. Kamar yadda shugaban riko na kungiyar mai kula da yankin arewacin Najeriya Alhaji Ɗaya Bisalisu Sa'adu ya bayyana.
Abin da muke fata mu gani a karo na biyu na wannan gwamnatin da aka zaɓa, to fatanmu shi ne zamanto ƴan kasuwa mun samu sauƙi fiye da baya abin da muke samu. Kamar yadda muka haɗu muka ba da goyon bayanmu muka goya baya wannan gwamnatin ta yi, to muna fata ƴan kasuwa su ji daɗi kamar abin da muka gaya mutanenmu su gani a zahiri. Na farko shi ne ɗan kasuwa zamanto sanda zai tashi daga nan ya fita waje je so kaya mu irin kayanmu da muke saidawa na blouse a nan gida mu samu su da sauƙi, ko mu ce mu samu canji da sauƙi yadda za mu kawo kaya gida da sauƙi a saida al'umma su same su da sauƙi. Muna fatan wannan a cikin wannan gwamnati.
Kamar canji da sauƙi kamar ya kake nufi?
Yawwa, kamar abin da ya shafi dala shine kowa san abin da muka fi mu'amala da shi a wajen fita a so kaya. A duk kasashen da zamu fita abin da ya shafi China, India, Dubai da sauransu duk da dala ake amfani wajen tafiya a saye su. To haka muke roko gwamnati ya zamanto an sauƙaƙa dala ta karoyo ƙasa ga yan kasuwa yanda za a same ta aje a fita a so kaya da sauki. Kuma abu na biyu da muke ƙara kira ga wannan gwamnati musamman ma a nan mu jihar Kano ko kuma in ce Arewa. A gwamnatin waccan da ta wuce a can baya kamar in ce zamanin mulkin Obasanjo kusan ya karfafa karfinsa a Lagos. Ya daga wannan darajar iya faɗin Lagos da sauransu duk wani jirgi da zai iya zuwa Afirka zai shigo Lagos. To muna fatan wannan gwamnatin ta wayo jihar Kano. Ya zamanto mu ma duk wani jirgi da zai taso daga duniya shigo jihar Kano inda yana zuwa Afirka ya zo jihar Kano, hakan zai zamanto kasuwancin jihar Kano da kuma ire-iren kasuwancin mu na Bulawa za a ƙara samun sauki a cikin 'yan kasuwa. Dan kasuwa akwai kayayyakin da in yana gaggawa yana buƙatar su zo mai da wuri zai ɗoro su a sama, ko kuma in ma ya je ya ɗoro su ta ruwa zai ɗoro su ta sama. Dalilin hakan ne muka ba da misalin samar da wannan airport din maida ta zamani yanda aka maida wadda ma ta girma a batun da airport din Malam Aminu Kano ta girma airport din Lagos. To muna fata mu ma a maida wannan airport din ta zamani yanda zamu ji in kaso kaya daga waje wanda ka doro ta ruwa wanda ka doro a sama ya zo maka da wuri kamar yanda muka sani yanzu ka doro kayanka daga China ma amma zai zo Lagos a ƙasa da kwana 10 muku ne sai kwana 25 ma bai zo maka jihar Kano ba. To haka muke fata gwamnati lalle ta dubu wannan matsalolin da muke fama da shi a wayar al'ummar Arewa musamman ma jihar Kano a duba iyafa din Malam Aminu Kano.
To baya ga waɗannan batutuwa ko wasu al'amura da kuke ganin cewa tunda an kafa sabuwar gwamnati idan ta waiwayi lamarin al'amuran cinikayyar ku za su daidaita?
Eh gaskiya ne akwai abinda muke fata a waiwayi al'amuran ‘yan kasuwa jawo su kusa da gwamnati. Hakan zai taimakawa ɗan kasuwa shawarwari da za a nema da kai mai kuke bukata ba a je a nemi wanda ba ya ma da masaniya a kan kasuwanci ba a neme shi. Majority yanzu gwamnatin za ta yi sabuwa za a ce da ‘yan kasuwa ka amma ka tambaya waye wani ma bai san ya abubuwan ba. Musamman ire-iren wannan abubuwan zai taimaki ‘yan kasuwa a ji menene matsalolinku ku faɗa kuma ku nema a gyara muku. Shine wannan abin zai ƙara kawo kusanci fahimtar juna tsakaninmu da gwamnati. E muna kuma fatan hakan yayi a wannan sabuwar gwamnatin ta Muhammadu Buhari.
Masu rare ƙarshen shirin da rashin tai na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Alhaji Sani Husseini Birnin Kudu da kuma Alhaji Dayyabo Salisu Ado, sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar, ke cewa sai makon na gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ta gaida Mahmud, yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da shiri na gaba.
Sharhin jaridan ne yau da jaridar Daily Trust, jaridar kuma da Troyto, daya daga cikin 'yan majalisun dattijan Najeriya, Sanata Kabiru Kaya na cewa majalisar dattijan ƙasar za ta gudanar da bincike akan hukumar zaben Najeriya domin sanin dalilin da ya sa hukumar zabe ta ƙasa ta dage zaben shugaban ƙasa a watan da ya gabata. A cewar Sanata Kabiru Kaya, dage zaben da hukumar zaben Najeriya ta yi dai shine ya haifar da rashin fitowar jama'a domin kada kuɗinsu a zaben da ya gabata. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar Troyto, cewa yanzu haka dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kyautar ziyarar godiya jihar Taraba a yau din nan. Jaridar ta ruwaito kakakin jam'iyyar APC a jihar Taraba Mr. Aaron Atimas na tabbatar da ziyarar da shugaban ƙasar zai kai jihar Taraba a yau Litinin domin godiya al'ummar jihar dangane da zaben su da suka yi na sake ɗarewa kujerar shugabancin Najeriya a zaben da ya gabata. Wannan ziyara dai idan har shugaban ya yi ta ita ce ta farko da shugaban Muhammadu Buhari zai yi bayan da aka sake zaben sa a matsayin shugaban Najeriya a zaben da ya gabata na ƙarshen watan da ya shige. Ita kuwa jaridar The Point ta rawaito gwamnatin jihar Imo ne Rochas Okorocha na mai da martani game da dakatar da su da wajen jam'iyyar ta APC ta ce ta yi. Jaridar The Point da ta rawaito Rochas Okorocha yana cewa shi ma ya dakatar da shugaban jam'iyyar ta APC Comrade Adamu Tsaushimale da kan mukaminsa bisa zargin aikata cin amanar jam'iyyar. A ƙarshen mako ne dai jam'iyyar ta APC ta bayyana cewa ta dakatar da gwamnatin jihar Ogun gwamna Ibukunle Musu da kuma ministan yankin Niger Delta Usani Ogoro da kuma babban darakta na gidan rediyon muryar Najeriya Osita Kichuku da kuma gwamna Rochas Okorocha na jihar Imo dukkansu ne bisa zargin aikata yin zagon kasa ga jam'iyyar ta APC. Rochas Okorocha dai ya ce ta gidajen talabijin da rediyo ne heji sanarwar dakatar da shi, don haka shi ma ya dauki matakin dakatar da shugaban jam'iyyar tasu Adams Oshomole ba tare da wani bata lokaci ba. Ita kuwa jaridar The Vanguard ta rawaito dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar PDP ne Alhaji Atiku Abubakar na bayyana cewa zaka hukumar EFCC sun kama babban daraktan kudi na kamfaninsa wanda ke zama sarkinsa Alhaji Babalele Abdullahi. A sanarwar da ofishin Alhaji Atiku Abubakar ta fitar na cewa sun kama sarkin nasa ne da zumar tilasta mishi ta shugaba Muhammadu Buhari murnar zaben da aka kammala a makon jiya, wanda kuma tsohon mataimakin shugaban kasan ya bayyana cewa zai je kotu domin kalubalantar zaben, domin kuwa cike zaben yake da kurakurai. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.
Ba gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhajimani wa dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da duniya a jinjina ma hukumar zaben Najeriya, saboda Allah ya shi mutum na tsaki mai hankali, mai experience, mai amana, mai sanin ya kamata, mai kaunar ƙasa ta, mai kaunar duniya. Kai jama, duk inda an samu mutum da cije mai hankali, mai tunani, mai ragowa, mai sanin ya kamata, wannan mutum ya dace duniya ta jinjina masa. Wannan kurakuren da ya yi ba su taka kara su a karaya ba, bisa ga zaben America, bisa ga zaben Ingila, bisa ga zaben Faransa, bisa ga zaben wa, su ne suka tilasta mana demokuraɗiyya. Amma demokuraɗiyyar Najeriya yanzu ta tsarkaka, ta zama saliha.
Assalamu alaikum wa Amurka mai magana a kuma abin bidi gungun lokacin gwamnatin jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya an yi zaɓe lahiya wanda ga tarihi ba a taɓa ilimi ba, ko mutane suka fito suka ba da haɗin kai. Ka ga nan na farko dai talaka ya fara ganewa, a daina amfani da shi ana sayar da hankali, a daina amfani da shi ana satar akwatin zaɓe. Sai yi zaɓe ra'ayinsa, kuma talaka sun zaɓe ra'ayinsa, sun zaɓe ganin Muhammadu Buhari. Ka dubale ga Muhammadu Buhari, muna kira gare shi. Na farko dai a kula da matasan Najeriya, na biyu a kula da matan Najeriya, waɗanda mata da matasa sun zuba ƙuri'a ga jami'an Muhammadu Buhari. Sannan haka muna ƙara kira ga gwamnatin jami'an Muhammadu Buhari a tashi da duk wani wanda zai yi ba daidai ba a Najeriya, ko shi awa a tsoka masa mataki. Daga bakin lokal gwamnan level har ya kai mataki na ƙasa.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman fa a taƙaice.
Farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan IS wanda suka ayyana a matsayin daularsu a Siriya ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shine dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya, kamar yadda mai magana da yawun gamar dakarun SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafinsa na Twitter. Daɗaɗɗen shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya faɗa jiya Lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan Afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba, yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan aniyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. Wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin za su zafafa bincike da ake yi akan alaƙar shugaban Amurka Donald Trump da Rasha a lokacin zaben shugaban ƙasar na 2016.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya hada mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa mu huta lafiya.